Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 22 ga watan Maris na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Isuhu na Jamhuriyar Niger shine ya sake lashe zaben shugaban kasa karo na biyu. Muna kuma dauke da hirar da sashen Hausa yayi da Malam Aminu Gamawa akan ziyarar shugaba Obama kasar Cuba. Za kuma ku ji rahoto akan ranar ruwa ta duniya daga wakilin mu da ke Lagos. Yau muna son jin ra'ayoyin ku akan yaya yanayin samun ruwa yake a wajajen da kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Kar a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan sanda na kasar Belgium sun bada sarwar neman wani mutum dangane da harin bom da aka kai yau kan filin jirgin saman birnin Brussels, daya daga cikin hare-haren da kungiyar ISIL ko kuma Daesh ta dauki alhakin kaiwa babban birnin har mutane akalla guda 30 suka mutu. Hare-haren tare da wani tashar jiragen karkashin kasa da ke kusa da nan sun kuma raunata mutane 130. Kamfanin dillancin labaru na kungiyar Daesh mai suna Amaq ya ce mahara sun bude wuta cikin filin jirgin kafin su tada bamaban da ke kunshi a cikin jigidar da suke rataye da ita, yayin da wani dan harin na kona bakin wake ya kai farmaki kan tashar jiragen karkashin kasa da ake kira Malbec. Wani jami'in Amurka ya ce babu wata hujja ta yin shakkar wannan ikirari na kungiyar Daesh. Prime Minister Charles Michel na Belgium ya bayyana wannan lokaci a zaman na alhini ga kasar, yana mai kira ga duka al'umma da su kwantar da hankula su kuma nuna kaunarsu ga juna. A lokacin wani jawabin da ya birnin Havana babban birnin Cuba, shugaban Barack Obama na Amurka ya ce Amurka za ta yi duk abin da ya kamata ga kawarta Belgium domin hukumta waɗanda suka aikata wannan abu. Shugaban ya ce Amurka tana tsaye daram a bayan Belgium da ta fuskanci waɗannan hare-hare na rashin mutunci kan mutanen da basu ji ba basu kuma gani ba. Hotunan bidiyo sun nuna mutane suna gudu daga filin jirgin saman na Brussels yayin da fashe-fashe harar sau biyu suka ragargaza manyan tagogin ginin. Hayaki kuma yana fita waje da misalin karfe 8 na safiya a agogon kasar. Kafofin labaran kasar suka ce an samu bom na uku wanda bai tashi ba. Kafofin labarai daban-daban sun ce mutane akalla 11 suka mutu a fashe-fashen bamabamai na filin jirgin saman. Magajin garin birnin Brussels kuma ya ce an kashe mutane akalla 20-55 suka ji rauni jim kaɗan bayan nan a wata tashar jiragen karkashin ƙasa da ke kusa da headquarter kungiyar tarayyar Turai. A halin da ake ciki, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bi sahun shugabannin ƙasashen duniya wajen yin Allah wadare da hare-haren na Brussels. Shugaba Buhari ya ce Najeriya, wadda ita ma ta fuskanci hare-haren ta'addanci na shekara da shekaru, tana mai miƙa jajanta tare da nuna goyon baya ga gwamnati da kuma al'ummar Belgium kan wannan abu. Shugaba Buhari ya ce waɗannan hare-hare na Brussels sun ƙara ƙarfafa buƙatar haɗa kai tsakanin ƙasashen duniya wajen takala da kuma ragargaza ta'addanci da 'yan ta'adda a duniya.
Gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce nan da ƙarshen wannan makon za ta daina biyan kuɗaɗen zama a hotel na wasu 'yan tawaye su 600 da suka caho Juba, babban birnin ƙasar, tun watan Disamba domin tsara yadda za a aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a watan Agustan bara. Wannan tawagar kuma ita ce take shirya tattakin da malukun 'yan tawaye Rick Mashar zai yi zuwa Juba. Ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu, Barnaba Mariel Benjamin, ya ce gwamnati ta ɗauki nauyin biyan kuɗaɗen otel na 'yan tawayen a bayan da gungun ƙasashe masu shiga tsakani, wato Amurka, Ingila da Norway da kuma hukumar sanya idanu a kan aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya suka janye hannayensu daga biyan kuɗaɗen. Mr. Benjamin ya ce gwamnati ba ta da kuɗin da za ta ci gaba da biya musu kuɗaɗen zama a hotel ɗin.
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Gwamnatin Najeriya tana bin kamfanin man fetur na kasar wato NNPC tsabar kuɗi har dala miliyan 25,000 wanda kuɗi ne na ɗanyen mai da aka sayar a bisa cewar hukumar da take kula da harkokin kuɗaɗen shiga ta Najeriya. Kakakin hukumar tara kuɗaɗen shiga da rarraba su ta Najeriya din Ibrahim Muhammad ya ba da sanarwa a jiya Litinin yana faɗin cewar daga shekarar 2011 zuwa 2015 akwai kuɗaɗe har dala miliyan 25,000 da kamfanin na NNPC bai shiga cikin asusun gwamnati ba. Ya ce alƙaluman da suke hannun hukumar sun nuna cewa daga watan Janairu na 2011 da wato zuwa watan Disamba na 2015 akwai kuɗaɗe har naira trillion 2.9 wanda ya kamata kamfanin na NNPC ya shiga cikin asusun tarayya to amma kuma bai shigar da su ba.
Hukumomin Liberia sun ba da umarnin rufe bakin iyakarsu da ƙasar Guinea a yau Talata yayin da suke ƙara nuna damuwa game da barkewar sabuwar annobar cutar Ebola. Ministan yaɗa labarai na Liberia, Len Eugene Nagbe, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa rufe bakin iyakar matakin rigakafi ne domin hana yaɗuwar wannan cuta, yana mai cewa za a ci gaba da rufe iyakar har sai an samu ingancin halin da ake ciki a ƙasar ta Guinea. Ya ce ba za su rungumi ƙaddara su ƙyale wannan lamarin haka ba, yana mai cewa an tura ma'aikatan kiwon lafiya zukan wato dukkan tashoshin tsallakawa da ke tsawon bakin iyakar Liberia da Guinea. A cikin watan Disamba bara waccan ne hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana Guinea a zaman wadda ta rabu da annobar yaduwar cutar Ebola, amma a ranar 17 ga watan nan na Maris, kwanaki 5 da suka shige, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta tabbatar da sake bullar cutar ta Ebola a ƙasar Guinea, inda ta ce wata mace da wani ɗanta mai shekaru 5 da haihuwa a ƙauyen Koropora sun kamu da wannan cutar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben ƙasar Niger ta bayyana shugaba Isuhu Muhammadu a matsayin wanda ya lashe zaben da aka gudana a ranar Lahadin da ta gabata, inda suka fafata da ɗan takarar 'yan adawa Hama Ahmadu, wanda ya shafa watanni kusan 5 a gidan wakafi kafin aka fidda shi zuwa ƙasar Faransa a makon jiya sakamakon rashin lafiyar da yake fama da ita. Sulaiman Munabarma ya aiko mana da rahoto daga Yamai.
Ta hanyar wani kwarekwaren bikin da aka gudanar a Palais de Congrès tare da halartar kungiyoyin sa ido na cikin gida da na ƙasa da ƙasa, shugaban hukumar zaben ƙasar Nishar mai shari'a Abuba Ibrahim, wanda bai yi wani dogon turanci ba, kai tsaye ya bayyana jimillar sakamakon wucin gadin na wannan zabe da aka gudanar a ranar Lahadin da ta gabata.
Taux de participation 59.79%.
Shugaban hukumar zaben na mai cewa kashi 59.79% daga cikin 100 waɗanda aka kiyasta akan miliyan 4.5 ne suka kada ƙuri'a a fafatawar da ta hada Isu Muhammadu da Hama Ahmadu, kuma ya ƙara da cewa shugaban mai ci shine ya lashe zabe da kashi 92.49 daga cikin 100, yayin da Hama Ahmadu ya samu kashi 7.51 daga cikin 100.
Hama Ahmadu 333,143 voix, soit 7.51%.
Tunde dai shugaba Isu Muhammadu ya kira taron manema labarai domin nuna farin ciki akan wannan nasara da ya samu. Bazoum Mohamed shine shugaban jam'iyyar PNDS tarayya.
Ya yi kira ga 'yan Niger da su haɗa kanu ci a yi shi a shirye yake domin ya samu babban gungu na 'yan ƙasa tare da shi domin mu fuskanci matsaloli da ƙasarmu yau suka ƙalubalance ta, musamman ƙalubalen ta ta'addanci da rashin zaman lahiya cikin duniya da kewayen namu.
Shugabannin ƙawancen adawa da ke jagorancin wani taron sanarwar magoya bayan Hama Ahmadu sun yi watsi da zaben na 20 ga watan Maris, wanda a cewarsu kashi 11 daga cikin 100 na 'yan Niger kawai ne suka fito.
Selon la remontée des informations de terrain,
jam'iyyun na ƙawancen adawa a wannan sanarwa sun ƙara da cewa daga ranar 1 ga watan gobe, wato ranar da wa'adin mulkin shugaba mai ci ke kammala a ƙa'idance, kafa sabuwar gwamnatin riƙon ƙwarya ya zama wajibi, kamar yadda Bakari Saidu na jam'iyyar Model Lumana ya ayyana.
Akwai garuruwa da yawa, biro da vote da yawa da ba a zaɓe ba, amma sai an ka zo an ka cika an ka ce kowa ya kaɗa Muhammadu Isu, za a zaɓi ƙuri'a ɗaya biyu an sa Muhammad, wannan shi ne zaɓe, wannan ba zaɓe ne ba. Mun kofa mun ce ba mun yarda da zaɓen nan ba, na farko da na biyu. Kenan a bakin 1 Avril a Munich president Muhammadu Yusufu mu a ganin mandakin shakari kenan dole na a tsaya a zanzanta a gani mu a gani mu abin da ya kamata transition ce kamata aza ita ce za ta gani wanda ya kamata ikon nan a taida shi gaba
yanzu da ya kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin kasa wacce ke da wuka da nama dangane da batun sahihancin sakamakon da hukumar Seni ta bayar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sule Mumuni Barma ranar Lahadin da ta gabata ne shugaba Obama ya fara wata ziyara kwanaki uku a ƙasar Cuba don gyara dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu wato Amurka da Cuba inda ya gana da shugaban ƙasar ta Cuba da wasu makaraban gwamnatinsa da ma wasu jama'ar ƙasar hakan ya sa na tuntuɓi Malam Aminu Gamawa mai sharhi akan lamuran yau da kullum akan wannan ziyarar sai ya ce
Wannan ziyara da shugaban Obama ya kai kasar Cuba ziyara ce da take da tarihi saboda idan muka duba tun 1928 wato kusan shekaru 100 da suka wuce ne shugaban Amurka ya ziyara wannan kasa an samu mutuwar dangantaka tsakanin wannan kasashe guda biyu bayan haka kuma wato yakin cancan baki da aka yi da ake kira Cold War ya sa Amurka ta dora wa ita Cuba takunkumi ba iya shigo da abubuwa daga Cuba zuwa Amurka haka kuma ba a kai abubuwa daga Amurka zuwa Cuba to da yaje Cuba yayi bayani masu gamsarwa wadanda mutane da dama sun yi na'am da shi a farko dai yayi kira ga ita majalisar dokokin Amurka da ta dauki wannan takunkumi da aka dora tsakanin na hana cinikayya da mu'amala tsakanin kasar Cuba da kasar Amurka kuma ya nemi cewa su kasar Cuba wanda tsarin da suke amfani da shi tsari ne na gurguzu da cewa ana buƙatar a samu gyara ta yadda za a mutunta jama'a da haƙƙin dan adam
to Malam Aminu menene abin koyi ga shugabannin mu na Afirka dangane da wannan ziyara da shugaba Obama ya kai kasar Cuba
to abin da yake da muhimmanci dai shine duk wani bambanci da ake da shi na harkar mulki da harkar zamantakewa tsakanin ƙasa da ƙasa hanyar da yafi dacewa a warware shi shine ta hanyar diplomasiya in za a yi harka ta dangantaka da muhimmanci to da na gida da na kusa ake farawa kuma dole ya zamanto cewa in an samu bambanci a warware wannan bambanci ta hanyar tattaunawa ba ta hanyar tsama ai ba su tuna ko faɗa ba
Malam Aminu Gamawa kenan mai sharhi akan lamuran yau da kullum. Ranar 22 ga watan Maris na kowane shekara ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don bikin ranar ruwa ta duniya. Taken bikin na bana shine aiki da ruwa. Abinda ke bayyana muhimmancin da ke tattare da samun ruwa mai inganci. Babangida Jibran ya haɗa mana rahoto.
Jihar Lagos na ɗaya daga cikin jihohi a tarayyar Najeriya da batun samar da ruwan sha ke ci gaba da zama matsala ga gwamnati da kuma al'umma duk kuwa da cewa jihar ta kasance jagaba wajen ƙarfin tattalin arziki. To ko wani irin matakai gwamnatin jihar take ɗauka na samar da ruwan shan ga al'ummar jihar ga dai Architect Kabiru Ahmed Abdullahi babban sakatare a hukumar samar da ruwan sha a jihar Lagos.
Gaskiya abu ne wanda ke da kalubale da yawa kuma cikin ikon Allah muna tinkarar matsalolin Allah kuma yana ba mu nasara wurin yin gyara akai mun fara yanzu muna karawa da addu'a mun gabatar da shirye-shirye da tsare-tsare daban-daban akan yadda za a samu nasara za a inganta samar da ruwa mai kyau
da waje daya na tambaye wasu masu gudanar da sana'o'i na yau da kullum a birnin na Lagos wanda kuma suke mu'amala da ruwa a koyaushe game da ingancin samar da ruwan sha a jihar ta Lagos da kuma abinda suke cewa
gaskiya muna samun ruwa amma ruwan da muke samu ba irin gare-gare din nan bane wani lokacin za ga yazo da irin dan hirkaki haka wani lokacin ya dan yi kunu-kunu
gaskiya kwanakin ba an sha wahalar ruwa ba a samu ruwa amma yanzu ana samun shi kadan-kadan ba kowane lokaci ba kuma
to ya ingancin ruwan yake kurin dadi ne koko akwai gishiri-gishiri
gaskiya akwai gishiri-gishiri
akasare masu amfani da ruwan sha a birnin Lagos je na kuka game da matsalar samun ruwa mai hade da gishiri kasancewar jihar na makwabtaka ne da wani bangare na tekun Atlantika ruwan tekun da kuma kowa ya sani yana tattare da gishiri to kowane mataki gwamnatin jihar Lagos take dauka na samar da ruwan sha mai dadi sabanin gishiri da jama'a ke kukan cewa suna karo da shi yau da kullun. Ga dai architect Amin Abdullahi, babban sakatare a hukumar samar da ruwan sha na jihar Lagos.
Amma kuma akwai kalubale da muke fuskanta a jihar Lagos na ruwan gishirin, yana ƙara kwarenyowa cikin ruwan dadi. Wannan ma kuma akwai ayyukan wasu bata gari da ke zuwa su haƙa rami, in ba su samu ruwa ba ba sa toshe ramin, saboda haka muna bin waɗannan ramummuka da aka haƙa su din da muka gansu waɗanda ba su amfani muna bi ana toshe su cikin ikon Allah.
Baban Yajifin, murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, kamar yadda muka sanar da ku dazu, yau muna son mu ji ra'ayinku ne akan shin ya yanayin samun ruwa yake a wajajen da kuke. Mun samu kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum, wani daga Kaduna? Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
To malama, kina magana da Bala mai Manchester da Kenan Rido, NNPC Kaduna, Nigeria.
To malam Bala, ya ana samun ruwa a nan wajajen Kaduna?
Ruwan sama kuko da ruwan sha?
Ito, ruwan sha rijiya ne, rijiyar burtsatse ce, kuma dai wanne, amma ruwan sama ma duk yana ciki.
To, a ruwan sama da yanzu ya sauko, amma ruwan sha da ake magana,
na'am,
a gaskiya sai a hankali. Amma akwai masu wanɗin da Allah ya fure musu, suna ɗan irin mai suna shi irin na bohol.
Rijiyar burtsatse.
Yawwa, waɗanda ba su da ƙarfi, daidai wurwuro sai ga shi na suna ɗan ɗiba, daidai wurwuro, amma ba gaskiya babu na gwamnati.
To malam Bala, mun gode. Har yanzu dai mun ƙara samun wani kiran daga jihar Kaduna.
Na'am, sunana Yahu Suleiman Madati, karamar hukumar Kano.
To malam Suleiman, me za ka ce game da batun da muke tattaunawa yau, ya yanayin samun ruwa yake a nan Kaduna? Kashi, sai dai ina ga layin malam Suleiman daga Kaduna ya goce, amma mun samu wani kira daga Marwa a Kamaru. Salamu alaikum, wane ne ke kira daga Kamaru? To ga dukan alamu shi ma layin malami ko malama daga Marwa a jamhuriyar Kamaru ya goce, amma muna da lokaci, sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun samu kira daga Taraba. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Wanzan ne daga Taraba.
To malam Wanzan, me zaka ce game da batun yau, ya yanayin samun ruwa yake a inda kuke a nan Taraba?
Gaskiya muka nan akwai ruwa, alhamdulillah, mun gode ma Allah.
Na'am, ya ruwan yake, yana da kyau kamar ruwan rijiya ne ko ko ruwan famfo?
A, yana da kyau, amma muna so gwamnati ta taimaka mana, tona mana ruwan ko ina da ina a garurukan mu.
Na'am, kamar wani iri kenan, a muku rijiyoyin burtsatse ko ko na famfo?
Famfo dai.
Na'am.
Ai, mana famfo na dai.
Na'am.
Ra'ayi.
To malam Wanzam daga Taraba, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Wushishi. To malam Wushishi, ai malam Bala ya haƙuri da Allah, ya yanayin samun ruwa yake a nan wajajen da kuke?
To gaskiya mu da garin Wushishi gaskiya bamu da matsalar ruwa. Kamar yadda wasu wurare da matsalar ruwa a jihar Niger, tun ba a ce mina babban birnin jihar Niger ba, da kamar Kutigi da Kadara suna da matsalar ruwa a jihar Niger. Muna kira ga gwamnatin jihar Niger don Allah ya taimaka musu wannan wuraren, ya isa da su cikin tsaka da wuraren suke cikin hali na rashin ruwa da suke fama da shi. Amma mu dai a Wushishi gaskiya bamu da matsalar ruwa, insha Allah. Saboda haka kuma Allah shi wura samu da ruwa, Allah kuma bamu ruwan sama, bamu da mena da albarka.
Amin amin, malam Bala kenan daga Wushishi. Yanzu kuma bari mu je Port Harcourt. Assalamu alaikum, wane ne ke kira daga Port Harcourt? To ga dukan alamu layin malami na Port Harcourt ya goce. Amma kuma mun samu wani kira? To shi ma dai layin ya goce. Amma kuma mun samu wani kira daga Katsina. Assalamu alaikum, wa ke kira daga Katsina?
Assalamu alaikum, General America. Suna na Abdulsalam Muhammad Lewis Ajam, karamar hukumar mani jihar Katsina, kuma ajin kungiyar mu da jama'ar reshen jihar Katsina.
To Malam Abdulsalam, me zaka ce game da batun samun ruwa a nan Katsina?
Magana gaskiya, batun ruwan sha a jihar Katsina, magana gaskiya, gaskiya muna cikin wahala shi kwarai da gaske, musamman ma mu al'ummar karkara. Gaskiya muna fama da matsalar ruwan sha kwarai da gaske. Idan ma dadin mutum zai ga matsala a cikin birni, gaskiya idan shiga karkara, dole ya tausaya ma al'ummar karkara yadda suke fama da matsala, musamman idan rani ya yi. Magana gaskiya akwai wannan matsalolin. Saboda haka zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugabanni, musamman gwamnoni da 'yan majalisu, da Allah su taimaka ma al'ummar karkara wajen gina musu magudanan ruwa kamar dam-dam da rijiyoyin burtsatsai domin magance wannan matsala.
To Malam Abdulsalam kenan, mun gode maka da wannan gudunmuwa. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin Fate Jaji, Kaduna, Nigeria.
To Malam Adamu, ya yanayin samun ruwa yake a nan Kaduna?
Ai gaskiya za mu ce wasu wuraren ana samu a gaskiya, amma kamar yadda dan uwana na Kaduna din nan ya sauka, mu fa jama'an karkara gaskiya maganar ruwan nan fa ana cikin tsanku, musamman yayin da bazaran nan yayi. Wallahi ga burtsatsan gwamnatocin baya sun yi, amma saboda ba a inganta wasu burtsatsan ba, fa ruwan nan fa sosai gaskiya. Saboda haka ne ma ina kira ga
to Malam Adamu, lokaci yayi halin nasa, nan zamu dakata, sai kuma goben Allah kai mu zamu sake ba ku wata dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da bakalan nan da ta dabaibiye al'amuran wasannin kwallon kafa a hukumar kwallon kafa ta duniya, inda tsohon magatakardan hukumar kwallon kafa ta Ilkaiman Sifa, Kostas Takas, aka mika shi zuwa kasar Amurka. Kostas Takas tsohon abokin aiki ne na shugaban hukumar kwallon kafa ta CONCACAF, kuma an dakatar da shi tun ranar 27 ga watan Mayun shekara 2015 a kasar Switzerland, tare da waɗansu manya-manyan jami'an hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA su shida. Wannan ko bisa tambayar da hukumomin Amerika suka yi a mika musu su domin su bincike su akan zargin su da karɓar cin hanci da rashawa a sha'anin kwallon kafa. Yanzu haka dai a cikin wannan layi na mika waɗanda aka dakatar a kasar Switzerland, wanda ya saura shine Julio Rocha, tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Nicaragua, wanda shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan jami'an hukumar kwallon kafa ta duniya waɗanda aka tsaida a wancan lokaci. Yana gidan kwasu a kasar Switzerland, yana jiran shi ma a halbashi zuwa kasar Amurka. A kasar Faransa ko a shekarar bana, mutum 629 ne aka dakatar a lokacin da ake wasannin kwallon kafa, kuma ana iya cewa waɗannan mutane daga cikin su 328 yanzu haka an yi musu haramci na shiga filayen wasanni kwata-kwata, kamar yanda hukumar kwallon kafa DNLH ta kasar Faransa ta yi bayani a ranar yau. Dalilan dakatar da waɗannan mutane ya shafi koyin wani tashin hankali ne a cikin filin wasa, inda kashi 27.4 ya shafi wannan sashi, yannan kuma unhwani da waɗansu makamai kashi 19.5, sai kuma taɓa kayan da ba nasu ba kashi 17.8, yayin da 'yan sanda da kuma jandarmomi guda 54 ne
aka jima a filayen wasannin kwallo na kasar Faransa a wannan shekara. Shi ko dan wasan kwallon kafa dan kasar Algeria Nabil Ben Taleb dake buga ma kungiyar Tottenham a kasar Ingila an yi masa tiyata a yau din nan a gwiwarsa ta hauni, kuma zai share kusan makonni 6 bai taba kwallon kafa ba. Wannan har zuwa watan Mayu kamin ya dawo filin Atisai da kuma buga ma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wasa anan gaba. Haruna Maman Bako, birnin Kwadni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Samun tsabtacciyar ruwan sha shine ginshiki ga rayuwa da cigaban al'umma. Domin a maida hankali ga mahimmancin tsabtacciyar ruwan sha da kuma ƙarfafa lura da kiyaye sabbin hanyoyin samun ruwa, yasa aka ware 22 ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar ƙara kula da batutuwan ruwa a duniya. A kowace rana mutum ɗaya na buƙatar kimanin lita 20 na ruwa domin sha da aikace-aikacen yau da kullum. Duk da haka kimanin mutane biliyan 2 a faɗin duniya na fuskantar rashin ingantaccen ruwan sha, wasu biliyan 2 da miliyan 400 kuma ba su da makiyayi. Mutane da ba su da tsabtacciyar ruwan sha da makiyayi suna cikin haɗarin kamuwa da cututtuka da ka iya jawo nakasa da kaiwa ga rasa rayuka. Gubataccen ruwa da rashin tsabtacciyar muhalli na cikin abubuwan da ke jawo cutar amai da gudawa, wanda shine na biyu da ke yin sanadiyar mutuwan yara 'yan ƙasa da shekaru 5. A cewar hukumar lafiya ta duniya wato WHO, kimanin yara 760 ke mutuwa a sanadiyar cutar zawo a faɗin duniya a kowace shekara. An kuma kiyasta cewa yara 'yan ƙasa da shekaru 2 da suka kamu da cutar zawo har sau 5 na iya jawo nakasu da suka hada da rashin girma da tsumburewa. Hakika samar da tsabtacciyar ruwa da wuraren biya bukata kamar makiyayi wajibi ne na rayuwa, amma mahimmancin tsabtacciyar ruwa ya wuce kawar da kishi da tsabtar muhalli kawai. Taken bikin wannan ranar na bana na ranar ruwa ta duniya shine samar da ingantaccen ruwa da inganta yanayin aiki. Taken yana jawo hankali ne cewa kusan kowane irin aiki ko sana'a ya dogara ne ga ruwa. Tsabtataccen ruwa zai tabbatar da wurin aiki da yake kiyaye lafiya da kwazo, waɗanda za su haifar da abinci mai inganci kuma ya taimaka wajen samar da ayyukan yi waɗanda suke kare muhalli da cigaba mai ɗorewa. Tabbatar da cewa mutane ko'ina suke sun samu tsabtataccen ruwa a inda suke bukata kuma lokacin da suke bukata na bukatar haɗin kan duniya. A wannan rana ta ranar ruwa ta duniya, Amurka ashe take a kudurinta na tabbatar da tsaron ruwa a duniya, kuma da kira ga masu ruwa da tsaki da su hada hannu da Amurka a tsare ruwa da rayuwa. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, za ku gafarce mu, ba za mu samu damar karanto muku labarai a takaice ba. Anan kuma za mu dasa aya sai guban Allah, kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin, Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.